بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi ku mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 12 ga watan Muharram na shekara ta 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 30 ga watan Yuli na shekara ta 2023 kuma kamar kuma lokaci a yau din ma muna tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim Oyen babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu sai ku biyo kuma yau dai kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku inda malamin tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa menene hukuncin siyan handset ta hanyar da ake cewa easy buyer zaka mutum zai amshi wayar ne idan zai biya a take misali zai bada 50,000 idan kuma duk wata ne zai rika biya kadan kadan sai a ce ya biya 55,000 shine ke tambayar menene halaccin yin haka
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa masu kallamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk mutumin da ya mallaki abu to yana dama ya sayar da shi da farashin da yake so sayar da shi nan take ya karbi kudin sa ko ya ce ya sai maka da shi bashi ya kara maka akan abin da zai karba nan take duk yana dama da wannan kayan sa ne ya baka bashi ko ya baka hannu kudi hannu ya rage maka ko ya kara maka kudi duk wannan damar sa ce yana da damar yi abin da aka hana shine abu daya ai masa ciniki biyu abu guda daya ka daga wayar ka ce ga wannan wayar yanzu ka saye ta 50,000 na saya 50,000 sai ka ce amma ko in zaka bani yanzu ne in ba zaka bani wato sai ka kara min 5,000 akai 55,000 to wannan baya halatta amma in tun karan farko farashin haka yake wanda zai saya zuwa wani lokaci 55 za a sai masa haka farashin yake ba wai ciniki ɗaya ne aka yi masa harshen damo ba to wannan babu komai mutum yana da dama ya sayarwa da mutum kayansa da farashin da yake so ko kuma da yanayin da yake so ya sayar masa nan take ko kuwa bashi amma abu ɗaya ya masa ciniki guda biyu ce ga abin nan daga shi ce wannan abin in ka saya yanzu zan karɓi kuɗi 50,000 amma in sai an kwana biyu za ka bani to sai dai ka bani 55,000 wannan da ya jus shi ne bai a taini fi bai a da annabi ya hana ba ba'a bai a taini fi bai a falawa a kasu kuma a wuri bai wanda duk ya yi ciniki biyu a ɗaya abu ɗaya ya masa ciniki biyu wannan dole ya karɓi mafi ƙarancin farashi ko kuma ya ci riba to mafi ƙarancin farashi shine farashin na kuɗi hannu ko kuma ya ce zai jinkirta to ya karɓi riba amma in abu ne wanda yake daban-daban wannan ga farashin sa wannan ga farashin sa ka zabi wanda zaka biya nan gaba da farashi ƙari akan wanda zaka saya nan take wannan babu wani abu
to sai wani yake ce malam mutum ne cikin fushi yace idan ya taba abu kaza Allah ya tsine masa shin akwai yadda za a yi mutumin nan ya ƙara taba wannan abun ko dai ba zai sake taba ba har abada
ko abin da ya dace mutane su fahimta shine mutum kada ya riƙe wa kansa mummunar addu'a kada ya sa kansa cikin wani yanayi na kunci da bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum fayuwafiqu ahadukum sa'ata ijaba fayustajabu lahu kada ku yi wa kawukanku mummunar addu'a kada ku yi wa ƴaƴanku mummunar addu'a kada ku yi wa hadimanku mummunar addu'a kada ku yi wa dukiyoyinku mummunar addu'a da bai ce kuna iya dacewa da wani lokaci da Allah yake amsar addu'a cikin sa Allah ya sha addu'ar ku sai ka ba daidai bane mutun ya ce in ban yi kaza ba Allah ya tsire mu ai in ba kaza kaza Allah ya la'anci ni ba bane mai kyau ba zaka so ka saka kanka cikin wani hali na kunci bayan Allah subhanahu wataala bai saka a cikin sa ba sai ka mutane kullun su rika tunanin rahamar Allah su rika tunanin afuwar Allah sassa dauki al'amarin Allah wani abu ne mai sauki Allah mai rahama ne ga bayan sa mai zo rahmatin wasi'a Allah ma abucin yalwar rahama ne ga bayan sa haka bai kamata ka dauki sha'anin ubangiji da irin wannan yanayi kai kaza Allah tsine maka tsirowar Allah ba abu ne da zaka iya jure mata ba idan mutum yayi wannan wannan sirce wannan rantsuwa ce rantsuwa ce saboda ka duk sanda zai kariya ta tun kafarar rantsuwa zai kafarar rantsuwa shikenan kuma kar ya saki irin wannan nan gaba so ba daidai bane mutum ya saka shi irin wannan matsalancin yanayi mutane suna da wannan al'ada sai mutum ya ce in dai kaza to Allah tsire mu ko ni dan kaza ne wannan ba daidai ba daidai bane sai ya yi kansa addu'a mumuna ko ya masa kai kansa mumuna fata ni ba musulmi bane in dai kaza ko be yahudi ne ni ko kaza ne ni kafiri ne in dai maka kaza ko in ka ga saki ga maka kaza ko na je huka ko ne mu'amala da kai to duk ba daidai bane
to sai yake cewa mallan idan sujudu sahu ta kama shi sai ya saki maimaita tahiyya ne idan yayi ta
da hadisan da suka zo na sujudu sahu inganta to babu saki tahiyya sujudodin guda biyu zai mutu ya sallama wai ruwayar Ibrahim bin Hussein hadisin zuliyadain da ta zo da magana karin tahiyya amma ruwaya ce shadda wani hadisi sun rauna da wannan karin tahiyya din saboda ka zai yi sallama ne da zanen ya gama sujjada din ba sai ya yi tahiyya ba
to sun yake cewa Allah mallan akwai bambanci tsakanin karmar almasihu ne da ta zo a almasihu bi Isa bin Maryam da kuma nan masihi dajjal
kalma almasih da aka yi amfani da ita ga annabi Isa alaihi salam tana nufin wato wanda duk inda ya shafa albarka takan kasance waja'al li mubarakan aina ma kunt ya sanya mai albarka ne a duk inda nake saka da cikin abubuwan da zai shiga ciki ya sa hannu to abin zai albarka shine almasih wato wanda in ya shafa abu yana albarka wanda kuma almasih shi ne almamsuhul baraka wanda shi kuma aka shafe albarka tare da shi wannan almasih bi ma'ana ismul fa'il wanda kuma almasih bi ma'ana ismul maf'ul alfa'il yana zuwa da wannan ma'ana yana zuwa da wannan ma'ana a ka'idar abin nan girin larabci ana iya amfani da kalmar alfa'il ana nufin alfa'il wato wanda yake yin abu sannan ana iya amfani da kalmar alfa'il ana nufin almaf'ul duk suna zuwa da wannan to saboda ka wacce aka yi amfani da ita akan almasihud dajjal ana nufin almamsuh musuhul baraka wanda an shafe masa albarka shi yasa wasu ke ce almasih bil kha ce almasih ko almasihud dajjal ana wanda aka shafe wa albarka babu albarka tare da shi duk abin da ya shiga ciki za a samu shafaffiyar albarka ce wanda ko duk abin da ya shafa albarka zai shine bambancin su
sai tambayar su ta biyu ke cewa ya ji ana cewar musibar shi dajjal din idan ya bayyana tana shafar har waɗanda suke kwanciya a cikin kabari ya ce mene ne gaskiyar wannan
to ban san inda take ba ba dai ba inda ba zai shiga ba duniya sannan kuma abu ne da ake tsoron aukawa cikinta ba ba cewa har na cikin kwanci cikin kabari shi ma sai ya ji cewa musibu ya bayyana wannan ba zan iya tuno wani abu gaskiya akan wannan ba abin da na sani cewa zai karaɗe duniya banda wuraren da aka haramta masa shiga Makka da Madina wanda ba zai iya shiga su ba saboda Allah zai sanya mala'iku su tsare kofofin shiga Makka da Madina ba zai iya shiga nan ba amma ko ina duniya zai iya shiga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi al'umma cewa kada mutum ya ce ya ji labarin sai ce zai je wajen sa saboda ya ji karfin imani tare da shi yana iya zuwa ya nuna masa wasu abubuwa na saddabaru da wasu abubuwa na dujal na dajit na binan dujalancin sa kuma karshe kaga mutun ya yi asarar imanin sa gurin wacewa zai shafi har wanda suka riga suka mutu wannan ba ba san wannan ba gaskiya
wannan shi kuma yake cewa mallan shi dan kasuwa ne yana siyan kaya daga nan arewa yana aikawa kudu yankin kasar Ibo yace akwai wani dillalin da yake aikawa duk sati amma duk lokacin da ya aika masa wannan kayan sai shi dillalin ya tambaye shi akan nawa kayan yake a gurin sa shi kuma wani lokacin yakan kara akan kudin da ya siya yace idan misali ya siya shi da ra'ayi ga ya masa ya san ba zai yi sai da shi da daraja ba kuma shi dillali ne ba mai siya bane to shine ko ya ce masa ko ya ce ba zai ga ya masa ba sai ce lalle ya fada masa zai fi to ya ma ya matsayin hakan da yake a musulunci karawa da yake akan yanda ya siya
ba daidai bane mutum ya rika yin ƙarya saboda ribar da zai samu a cikin harkar kasuwancin sa ana son mutum ya zama mai gaskiya ta kowane yanayi sabo wanda zai yi mu'amala da shi shine mai sayar ko ba shi mai sayar wanda zai dillanci da wanda zai saya duk dai ana kurkusa kuma duk cikin harka ce ta a samu riba akan wannan kayan ba halatta mutum ya ƙarya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alibil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bayihima wa in kataba wa kadhaba muhikat barakatu bayihima duk ita masu ce saye da sayarwa masu ciniki su biyu suna wato da zabi matukar ba su raba ba idan suka yi gaskiya suka bayyana ko bai karara zai ce sai a sa musu albarka cikin kasuwancin su idan kuma suka boye suka yi ƙarya to sai Allah ya bice wato ya kawar da albarkar da take cikin wannan kasuwanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tujarukum fujarukum illa man barra wattaqa wa sadaqa yan kasuwan ku sune fajiran ku sai dai wanda yayi alheri illa man barra wattaqa ya kiyaye dokokin Allah wa sadaqa da kuma zantu mai gaskiya sadaqa ana son ka zama mai gaskiya shi wannan mutumin da yake maka dallanci ba dai bane ka rika masa ƙarya kace kaza ka suyo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan yana wato bice albarka yana hana albarkar kasuwancin shi kansa kana da dama kai mu'amala da shi kana da dama ka canza wani kuma gaskiyarka ita ce za ta fice ka asir ko manja wato gaskiya abu ne da yake tsirar da mutum duk sanda ya riki gaskiya to ba zai tabe ba dai kai gaskiya to Allah ba zai tabar da kai ba saboda ka ka fada masa gaskiyar ga abin da ka saya kuma ka ga masa ga yadda kake so ka sayar menene a ciki kana san abin nan kai ya kasa kaza ni ba shi kake yi shi ma ya ci riba a kai dillanci ya ci riba a kai ko kuwa in ya sayar ya biya maka da kudinka kai kuma ka biya shi aladan tallar da ya maka duk wannan dai da kuka ittifaki in ba shi kake yi ka ce ga kudinsa in ya sayar fiye da haka ya rike su tsarin wannan damar ka ce amma ka yi ƙarya saboda shi ba ya ƙara wannan ba daidai ba ne
to sai nake cewa mallam shi idan mutum ya rubuta takardar saki amma bai bayar ba saboda an ba shi hakuri an ce ya ba da dan lokaci to mallam wannan sakin ya tabbata
in mutum da ya niyyar saki ya rubuta shi to ya sako da saki in kai niyyar sa ka furta shi ya tabbata in kai niyyar sa ka rubuta shi ya tabbata duk abinda ake komawa gari shine niyyar da kai ta farko kai niyyar saki ka rubuta saki ta sako saboda ka bata ko baka bata ba mutane suna zaton cewa wato labarin saki ya je gurin wacce aka saka shine yake nuna saki ya tabbata a'a wannan baya tabbata ba da wannan ne yake tabbata ba yana tabbata ne da abinda shi mai sakin yayi na niyya da kuma abinda ya furta ko ya rubuta saboda in mutum ya furta abu yayi niyyar abu kuma ya furta abinda ya niyyata ko yayi niyyar abu ya niyyar saki ya rubuta saki to ta sako daga lokacin da daga ranar da yayi wannan to ta sako saboda haka in labari ya je mata da wuri ko yayi jinkiri za ta dai fara lissafi ne daga ranar da yayi niyyar abin kuma ya rubuta da a ce mutum zai yayi tafiya misali yayi tafiya baya gari sai tunanin ya saki matarsa sai dauko takarda ya rubuta mata saki ya sake ta amma kuma takardar tana aljihunsa ko tana aje a wajensa bai bata ba sai bayan wata hudu wata biyar ko shekara daya ya dawo sai ya dauki takardar nan ya bata ta karba ta ga inda aka rubuta takardar gashi nan yana koma zuwa wata hudu biyar shida shekara daya shikenan ta ma gaba iddanta ba maganar ma ce to za ta fara idda daga lokacin da ya rubuta ya niyya ya rubuta shikenan daga lokacin ta zama sakakkiya ba ba ta sani ce yayin cewa ba ta sani ba sai bayan ta gaba idda ba da da wasu kwanaki ko da wasu watanni sannan labarin ma ya zo mata ta gaba iddanta ba ba sakiya tabbata don haka yayin niyyar sakiyar rubuta shi to ta saku in ya so aka bashi hakuri to dawo da ita zai kenan saboda lokacin da yaje ci gaba da mu'amalar aure da ita kenan ta ya kuma dawo da ita amma wancan saki yana nan a lissafi haka a daina daukar cewa shi saki in aka yi niyyar sa aka rubuta shi ba su ku ta saku abinda ake magana shine mace kawai ta tsinci takarda da rubutu na mijinta ko wani ya ce ya saki ta to shin wanda za ta dauke shi saki sai an dawo an tambaye shi an ga takarda kai ka rubuta kuma saki kake nufi ita kake nufi ka saka ko me kake nufi in ya ce eh niyya ta da wani saki shikenan ta saku wai ya ce a'a ina da yi gwada rubutu ne sai na rubuta ka niyya ma ba saki ta ne niyya ba ko ya inkarin ma kasancewa takarda daga wajensa ne shikenan ba ta saku ba abinda ba inna ma li kulli imri'in ma nawa
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa dan Allah malai yana son karin bayani akan hadisin da yake magana akan cewar mafi alkhairin mata ita ce wadda idan aka kalle ta za ta karanta wa mutum rai har zuwa ƙarshen hadisin
hadisi ne sahihi Nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa game da fadar Allah subhanahu wataala fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib bima hafiza Allah شيء مجدتك الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وحفظتك في مالك ونفسها شيء الله سبحانه وتعالى يا سوكر دون أي فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله ما تنسك صالحي ما سدى آنيك الله سبحانه وتعالى سأنكما masu kiyaye mijinsu ne a lokacin da baya nan saboda kiyayewar Allah subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to salihai dinnan su ne waɗanda mace da take saliha dinnan ita ce mace da in ka kalle ta za ta faranta maka rai wato za ka ganta da shiga da kyakkyawan yanayi da burbushi da fuska da ba da fuska da zuciyarka za ta yi daɗi to za ka kalle ta ba daga alamar tana jin haushinka kaga buturbiniya ko ku a'a tabar jikinta burin ki tsatsate da in ka ganta ba za ka yi sha'awar ganin ƙara saki kallon ta ba kullun ka kalle ta to za ka ga alamar farin ciki a zuciyarka ko sannan kuma idza amartaha ata'atka in ka bata umarni za ta yi biyayya yi kaza za ta yi bar kaza za ta yi tana jin maganarka sannan ita ce wadda in ba ka nan za ta kiyaye maka dukiyarka za kuma ta kiyaye maka kanta za ta kiyaye maka dukiyarka wato ba za ta yi abin da yake zai zubar mata da mutunci zai zubar maka da mutunci ba za ta kula da kame kanta ko da kana nan ko ba ka nan sannan in dukiya ka bari a gida za ta kula da dukiyar da ba za ta lalata ta ba sawan kayan abinci da ka siyo dan ai amfani da shi a gida ba za ta yi albazaranci ta lalata ba dukiyarka da kake ajiyewa a gida ba za ta yi abin da za ta yi lalata maka dukiya ba wannan shi ne abin da hadisin yake cewa hadisi ne tabbatacce
to sai ne yake cewa malam tambaye sai ta ce idan wanda ya musulunta kuma ya kadai shi wato shi kadai ne musulmi a cikin dangin nasa kuma bai yi aure ba idan ya rasu waye ne zai ci gadansa
dukiya za ta tafi baitul malil muslimi za ka yi ta baitul mali na musulmi idan inda yake ba musulmi ba baitul mali shi ne sai a duba wata kungiya ta musulmi take yi wa musulmi aiki sai a bata dukiyar zai zanto musulmi sun amfana da dukiyar amma dai babu gado tsakanin wanda ya yi kalmar shahada ya musulunta da sauran ƴan'uwansa da ba su karɓi kalmar shahada ba annabi yana cewa la yarithul muslimul kafir wala kafirul muslim musulmi baya gadar kafiri baya gadar musulmi
to sai shi kuma ne ke cewa malam tambaye sai ita ce menene ingancin tuban bawa daga aikata giba yi da mutane
giba tana cikin kaba'ir tana cikin manyan laifuka da mutum zai yi wa Allah sannan kuma da zai shiga haƙƙin wasu wanda bai dace ba giba shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ka ambace shi da wani abin da ba zai so ka ji kana fadar sa tare da shi ba in ya zanto yana da abin amma kake yayata abin to sunansa giba in kuma baya da abin ƙarya kake masa to sunansa ƙage sunansa bohtan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yaktab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu kada sashin ku wato kada ku ruka yi wa juna wato giba ku ruka yi da juna dan ku zai so ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu fakarihtumu to kun kyamaci wannan to haka nan ita ma wacce ku kyamace ta idan mutum ya bata dan uwansa a bayan gidansa to na farko ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya kokarin gyara abin da ya bata tsakanin sa dan uwansa anan ba sharadi bane sai ya je ya ce wa dan uwansa nayi ribar kana ce kaza na ce kaza akan ka domin wannan sautari ba gyara zai kawo ba sai dai ƙara bata ma tsakanin sa dan uwansa da kuma musulunci ba zai so haka ba amma shi ya san yadda ya bata shi da inda yaje bata shi cikin jama'a ne yaje magana akan su to cikin wannan jama'ar kuma ya gyara abubuwan da ya san ya bata garerai ko kuma gaskiyar ma da ya faɗa ya saki yadda zai iya ya dawo masa da mutuncin sa idan waɗannan mutane in wani yaje gayawa to yaje gaya masa akasin abin da ya gaya masa da farko cewa kwanaki na yi magana akan wani to na fahimci abubuwan da shi da akwai sabanin fahimta akwai wasu abubuwa da ban gane ba amma yanzu Allah ya sa na gane na haka mutum wannan kaza kaza ne ya gyara shi ba tare da shi wancan ba ya san abin da ya faru ba da farko da kuma abin da ya faru karo na biyu to ne haka shi kenan ya fita daga haƙƙin dan uwansa ba sarrafi bane sai ya je ya same shi ya ce da na faɗi maganganu iri kaza a gaban wani a kanka ka yafe mu saboda galibi irin wannan yakan kawo wata gabar ma wanda ba za ta ƙare ba shi wato daman kai haka kake zaune da ni ina maka ganin dan uwa ina ganin mutuncin ka shi kai koma ba ido na bata na kake to ba zan yafe maka ba kaza 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 sai kaga abu ya zo ya ƙara lalacewa ba ko in ya zama gyara
to sai wannan ke cewa malam mutum ne sallar magriba a masallaci ana ruwa to sai masallacin ba sa da sallah ba shi kuma sai ya tashi ta fara masallacin da za su hada sallah ya bi sallar aka yi share shi a can shi ne ke tambaya ya sai wannan sallar ta sa
ita za da sallah ba ce sai a guri guda ba lalle za a hada ta haka sallah ana iya ba za gaba a hada amma dai abinda yawanci ake lura da shi shine shi liman shi yake ga cancantar yayin wannan shi liman shine shugaba an yi ruwa ko ana ruwa ko an yi ruwa wani lokaci za a ga ruwan ake yi wani lokaci yayyafi ake wani lokaci an yi ruwan ne gari ya caɓe wani lokaci duhu wani lokaci abubuwa da yawa waɗanda sukan iya sa a yi a haɗa ruwa a haɗa sallah to liman wani lokaci yakan ga cewa ba wani uzurin da zai haɗa sallah a yanzu gaskiya to a nan sai a yi wa limami biyayya kada a ce za a yi rigima da shi ko kuma a ce za a samo da wani liman a ce shi ya wuce gaba shi tunda ba zai hada bai kauce ya tafi gida a kawo wani a ce shi kai ka zo ka hada sallah ba a yin haka in ba zai hada ba sai a hakura kuma galibi daman zuwa masallacin ake ji cewa ba zai yiwu ba ko kuma zai yiwu cikin damuwa da takurwa kuma shari'a daman ta zo don ta ɗauke wannan takurwa ne alharaju marfu'un ana zai ba ba a san wani abu da zai takura wa mutane cikin ibada to saboda in an fita din wataƙila ba za a iya dawowa ba to sai a ce a haɗa sallah don a samu ladan jami to ya zanto a liban ya yi hukunci shi yana ganin yanzu uzurin da ake da shi bai kai yana haɗa sallah ba sai a haƙura to haka akwai wani masallaci kusa da kai ka wuce za su yi sallah sai ka shiga don kada ka rasa sallar gaba ɗaya nan gaba kuma ka haƙura tunda nan ka saba sallah ka koma gida in an kira sallah ba wani uzuri ka zo a yi sallah kuma ba a samu wannan ba to kana da uzuri tunda da ban ci dan maka uzuri idan wani abu ya hana ka fita sallah kai sallah ka gida
to ne mali akan hada sallah ne yake cewa idan mutum aka hade sallah da shi sakamakon ruwan sama kuma yana zauna inda aka yi sallah har lokacin wata sallar yayi to mutum zai sake sallatar ta ne
ba sallar farilla so biyu ka sallaci farilla ba sake sallar wata farilla sai idan nafila kuma za ka yi ba zai sallar farilla din ka riga ka yi ta riga ta tafi haka ba sallar farilla so biyu ko mu'azin bin jabal yake sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in yaje mutanen sa nafila yake ba farilla yake sake yawa ko kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yayi sallah masaukin sa yazo samu ala yin jami to ya bi su sallah su ce fa inna lakuma nafila sai zama nafila amma kai farilla kuma ka sake farilla sai dai in ka dauka waccan ta farko ba ta yi ba to shine zaka sake ta akan cewa ba ta yi ba amma in har ka yadda ta yi ba hujjar da sai saka sake sallar ka
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallam menene hukuncin wanda ya manta sallar azhar da al'asr sai bayan kwana biyu ya tuna shin bayan ya rama biyan sai ya rama sallolin kwana biyun wadannan wadanda suka gabata ko da ko ba sai ya yi su ba
ba sai ya sai ya rama su ba duk da sanda ka tuna sallar da baka yi ba shi ne ka sallace ta lokacin da ka tuna ta shi ne lokacin ta Nabi ce man nasiya salatahu aw nama anha fa yusalliha idha dhakaraha fa inna dhalika waqtu haka min yake cikin wasa wani rafaza ina tana sallah ko yayi bacci ko ya manta to ya sallace ta lokacin da ya tuna ta wannan shi ne lokacin ta saboda ka ba bukatar sai ya saki kuma wasu salloli da ya riga ya baya
to yake cewa mallai idan mutum yana cikin sallah lokacin da yake sujjada maimakon yayin subhan rabbil ala sai yake yin addu'o'in biyan bukata da neman gafarar Allah shin hakan ya halatta
na'am da ba isa sujjada da sallar sa yake cewa ku yawaita addu'a fa aksiru min addu'a fa qamil an yustajaba lakum ku yawaita addu'a ya dace an samu ku addu'o'in ku saboda kai lokacin da yake cikin sujjada lokaci ne da aka ba shi dama ya ta addu'a saboda lokaci ne da yake da kusanci da Allah fasjudu waqtarib cika yi sujjada ka samu kusanci da Allah da yace aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin lokacin bawa ga ubangiji shi ne lokacin da yake sujjada saboda lokaci ne da zaka yi ta addu'a ka yi ta addu'a ciki da neman gafara bukatu da sauransu
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam yana tare da wata budurwa ne sai suka samu matsala da ita tsawon shekara biyu har ta kai da yanzu iyayenta ma sun saka mata rana da wani ba akan tana so ba to sai yanzu yace suka daidaita da ita shi ne iyayen suka ce ya yarda zai biya wancan duk abin da ya kashe yace musu eh to sai daga baya kuma wani yake ce masa ai haramun ne abin da zai aikata saboda yayi neman aure a cikin nema shi ne yake sansanin ingancin haka
abin da ake nufi da neman aure a cikin nema shi ne bayan mai son aure da wacce zai aura sun karkata zuwa ga juna ma'ana sun fahimci juna sun yadda za su aure juna kuma iyaye suka shigo maganar to da ita ce ake kira khidma wato a samu rukuni shi ne malamu shi suke ce rukuni tarakana ya yadda ita zai aura shi ma ita ma ta yadda za ta aure shi sun amince da juna sun karkata zuwa ga juna iyaye sun shiga maganar to babu halatta ba halatta wani kuma ya shigo da tashi magana amma idan shi ɗayan yake so ita ba ta so ko ita take so shi baya so to ko iyaye sun ce suna so wannan ba shi ne rukuni ba rukuni shi ne miji da matar da zai aura ko namiji da matar da zai aura su samu karkata zuwa ga juna karkata a nufin soyayya samu kaunar juna wannan shine abin da ake nufi in suka samu wannan to aka yi maganar aure to babu halatta kuma wani ya nemi auren wata wannan yarinya la yakhdubu ala khidmati akhi kada musulmi ko dan uwa ya nemi auren da dan uwan sa ya riga nema amma ita yanzu wannan tana maganar ya interest ke ci da samu sai ta aure wani ba ta san shi sai ta dawo kuma ta fahimci ta yadda da wancan da za ta aura ta yadda za ta aure shi ba yadda zai aure ta shikenan wannan ita ce ta yadda da wancan ba wai shine yayi nema akan neman dan uwansa ba kaga wannan abu da bambanci tsakanin wannan da wannan ba ce tilas sai ta aurwace mutun da an riga an ce shi za a bawa ba tilas ana
to ne shi meke cewa malam yana karbo waya ne ya bayar a matsayin bashi mutun zai biya shi cikin wata biyu ko kuma wata uku to dukan wata waya da ya karbo yakan ƙara nasa kuɗin akan matsayin nasa kasan akanta so da idan ba a biya ba shine yake cire kuɗi a albashin sa ya kai wa masu wayar shi kuma wancan ya jira har sai lokacin da aka biya shi sannan ya basa ya bashi to shine kitin dai malam ya matsayin hakan da yake ya shaya
to abin da yake so da sani shi da ya karbo bashi kansa ya karba wa ko wancan ya karba wa idan kansa ya karba bashi shi yaje suka bashi bashin waya kamar sun sayar masa ita bashi kana da bai kara kudi ya sayar shi ko yadda yake so ba laifi bane dan ka sayi abu bashi ka sayar sai sai sayan waya bashi 50,000 ya sayi da 60,000 ga wanda yake ganin shi ma bashi zai sayar masa ko kuma a kudi hannu wanda duk ya riga nashi shi yasa idan lokacin biya yayi to shi zai biya amma in karban masa yayi kamar da lafazin yake so ya nuna shi wancan aka bawa bashi shi wanda watakila kamar garanto ne an bai biya ba kai zaka biya amma shi wancan na uku shi aka karbawa bashi a gurin su wancan suka ba bashi amma na garanto ne shi yasa in ya ki biya shi zai biya to wannan ba ka da damar ka ƙara wani ba kai kace ai in ba su ni zan biya su a'a kai yanzu ka tsaya masa ne saboda in ka sa biya kai ka biya kai abinin ne kai damin ne kai kafil ne so aka ba magana kace to zaka ka caji wancan wani kudi saboda ka tsaya masa garanti ba abinda ya shafi kafala da shafa'a ba a karba kudi akan ta don wani abu ne na taimako don wajen zaka yi wa garanti kace sai ga biya ka kudi ba halatta kuma to da zaka nema masa alfarma ya samu wani abu da yake nema a gurin wani kace sai ya biya ka kudi nema masa alfarma wannan haramun shine al'aklu bi shafa'a da me halalli yake magana akan sace da ceto haka nan wanda zai tsaya wani akan wata bukatarsa ya zama masa kafili wato ya zama masa shine garanto to shi ba haramun ne ce a biya shi kudin garanto shi din sa saboda in ba a biya ba shi zai biya wannan ba ya halatta da ban taimako ne in zai yi shi idan Allah ba zai yi shi ba yashi ba shafa'atan hasalata ya kullahu nasibu minha wa yashi ba shafa'atan sayya ya kullahu kiflun minha saboda in har shi suka bawa bashi kai garanto ne to ba halatta ka kara masa amma in kai ka saya bashi a gurin su to taka ci wayar kana da dama ka sayar wa wani kudi hannu ko bashi da abin da kake so ka sayar masa babu laifi
to ne ke cewa malam ya ci a hadisi cewar idan maroka suka damu mutum to ya danki kasa ya watsa musu a wani hadisin kuma daban an ce ya iya ba su saboda gudun kar su ci masa mutunci ko kuma wato a cikin zamban nasu shine ke tambayar malam ya abin yake
wansan da biyin ba na farko dai yana cewa idza ra'aytu al-maddahina fahsu fi wujuhihim al-turab idan ko ga masu banbadanci to kuwa tsafu kasa a fuskar su musha magana akan wannan lafazin kuwa tsafu kasa a fuskar su yana nufin kai ba kasa ka watsa musu a fuska wanda zai iya sa rigima ta barke mutane suna abin su ka dauki kasa amma ka watsa musu kasa shine kai banza da su kake biya musu bukatar su kai ko haushe ka wani amfani da wannan lafazin kar ka watsa mun kasa a fuska yana nufin kada kai ka banzatar da ni ka kinsa in samu abin da nake so ko ka kibara mun baya ka goyen bayana to wannan shine lafazin haka ya kamata mu fahimci hadisin ba yana nufin duk sanda ka ga wani jiwa ko wani mawaki yana banbadanci shikenan ka kwashi kasa ka dake tawo zuwa masa fuska to kaga za a yi ta rigima ne shi ma zai yi bayan rama karshe a bige a police station ko aji mazuna rauni wannan shi na sani kuma abin da yake nufi cewa shi mai aikata ta banbadanci ba wanda za a daure masa gindi ne a cikin al'umma ba domin ba abin da yake sai wato ya zama ci ma zauni zai tashi ne masa sai dai ya rika fadar abin da ba gaskiya ba duk waɗannan zaka samu suna fadar kalmomi wanda ba gaskiya ba suna sifanta wanda suke so ya basu duk wani abu in mutum ne marowaci a masjidi shi yafi kowa kyauta to ne matsoraci su ce shine kowa jaranta shine kaza mutun ne wanda ba shi da wani kima a cikin al'umma amma shine mai daraja shine mai kaza shine mai kaza sai ta bashi sifofi aka san ma yadda yake wannan shi sune madahin sune da Allah subhanahu wa ta'ala shu'ara ya tabi'uhu al-gawun alam tara annahu fi kulli wadin yahimun wa annahu yaqulu ma la yaf'alun sai ka waɗannan ba a daure musu gindi yayin da ya zanto din suka yi aka dauka ka basu wannan ka daure musu gindi kuma ka ce duk wanda bai basu ba to shi kuma abokin gaba su ne amma cewa ka basu dan ka gujewa zamba su wannan ban san wannan
ke sune take channelan ita wato malamin makaranta ce tana koyarwa ta shigo naji sai ta basu aiki akwai wasu yara kuma ba sa son rubutu sai ta rantsa da Allah cewar inda ba su yi ba za su fuskanci hukunci idan har lokacin tashi yayi to sai kasance washe gari wani dalili yasa ba akai lokacin tashi ba aka tashi to malami nene matsayin wannan rantsuwar ta ta
kai da wancan ta in lokacin tashi yayi ko to kuma lokacin tashi bai yi ba saboda rantsuwar ta mata kaidi ta mata da baibai ta sa mata sharadi ba ka wajen rantsuwa a sake ba sai in lokacin tashi bai yi ba kuma sai zan to bai yi din ba an tashi saboda babu komai akan ta
kuma take jama'an tana maka fatan alkhairi tambayar da ita ce tana karantarwa ne a makarantar primary to sai ta bar garin amma kuma bata bar aikin ba saboda tana tunanin cewa za ta iya dawowa ka kuma ta zo ta rasa aikin saboda idan zaman ta yayi a wancan garin za ta iya transfer ko kuma ta yi retire to sai ta magana da wani malamin makarantar ya rika mata aiki na dukkan darasin da take dauka ita kuma tana bashi wani abu daga cikin albashin da take dauka tunda gwamnati na biyan ta idan kuma ba a yi mata hakan ba kar ta ci haram to shine ta ce yayi daidai bata ci haram din ba abinda take aikatawa
ba daidai bane na farko shi ba malami ne a makarantar to babu shakka shi ba akwai ayyuka a kansa ta yaya zai yi aikin sa yayi nata wani lokaci da kanta abinda din period din zai zama lokaci da shi yana can ita tana can to wanne zai bari yayi ko da ya ce miki zai yi baya wuce wani abu na yadda zai kawai rika karɓa kuɗin amma ba zai iya haɗa abu ba musamman karatun primary an san yadda yake wani ma za ka ga cewa aji guda ake ba shi kawai class by teacher suke cewa amma mutum aji ɗaya abin shi ne zai rike shi gaba ɗaya komai shi zai yi to kaga wannan zai iya zai rike kuma naki ko kuma ka samu daga ya fita nan can zai ce ke ba kuma a dai lokacin kina da naki sai ka koya ce zai yi kawai dai ya faɗa ne dan zai sauda kar a ya samu abin da yake ganin zai samu sannan kuma kowanne da irin karatun sa ta kila shi abin da ya karanta daban abin da yake karanta daban abin da zai kike korowa da abin da yake korowa daban ko da ya dauke shi dan ya koyar da fannin sa da aka ce ya karanta ya shi malamin lissafi da ke malamin English ce saboda shi ya karanci lissafi aka dauke shi ne ya karanta lissafi ke kuma English aka dauki karantar kuma an dauki karantar Islamic Studies shi kuma ya yi English saboda kaga kin ga aikin sa daban naki daban ke abinda yasa aka dauke ki gashi kuma kin ce rike miki sai zai rike miki saboda abu ne wanda yawanci akan yi shi haka nan rashin bin tsari a bisa tsari in ga kin je wajen hukumar makaranta ta ce to ta yadda wannan ya rike miki kafin lokaci kaza ki je ki dawo kana babu komai da yardar shugaban makaranta amma haka kawai ku tsara a junanku yace saboda kan ki rasa aikin ki wannan ba daidai bane
sai ne ki ce mallai idan mutum yayi azumin ta Shawwal ya halatta ya ci gaba da azumin Litinin da Alhamis a cikin watan Shawwal din
zai hana to ta azumin ta Shawwal ka yi Alhamis da Juma'a zai sai ci gaba da yi amma ta kama sai ta Shawwal din yayi Alhamis da Juma'a Alhamis da Juma'a abgafuna Alhamis da Litinin Alhamis da Litinin yayi shida kike yayi sai ta Shawwal din
to ne ke ce mallan idan mutum zai yi sallar istikhara wajen da za a yi mishi wato ambaci damuwar mutum din zai iya ambatar ta sama da guda daya ma'ana zai iya ambatar damuwa sama da guda daya ko kuwa sai dai mutum yayi wa kowace damuwa ta sallar istikhara
zahiri zai iya faɗa sama da abu daya kalmar al'amar da ta zo a cikin hadisin idza hamma ahadukum al'amr idan wani al'amari ya damu ɗaya daga cikin ku al'amari al'amar anan zai iya zama ana nufin jinsi lamur zai iya daukan kowane abu ba abu ɗaya ba kamar inda al-insana lafi khusus ga wannan fahimtar ɗaya ba na fahimtar mutane duka sai in ya himmatu da wasu al'amura zaka iya fassara shi da haka al'amur zai yi ana faɗa ana nufin wani al'amari zama abin nan alji al'adiyya ana nufin wani al'amari da shi ya san da yake nufi da zanto yana daukan yana nufin abu ɗaya to sauran kallafazin akwai ihtimali saboda ka dan ya ya faɗa sama da abu ɗaya a cikin abin baya zama ya saba wa hadisi kuma kowace zai mata tata daban to wataƙila zai fi lada ma zai fi yawan lada kowanne za ka yi masa nafilarta za ka yi mata addu'arta to kaga za ka samu lada fiye da ce guda ɗaya kai
sai nake ta malam tambayar sai ta ce idan mutum yayi sabon gida zai tare zai iya kiran malamai su yi masa addu'a ko kuma a karanta masa alqur'ani
wannan shari'a ba ta zo da wannan ba babu inda shari'a ta faɗa haka za ka tara malamai ko a yi addu'a ko a yi qur'ani wannan ba a san shi a cikin koyarwar shari'a ba abinda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa in za ka sauka wani masauki sabo ka ce sabo ana nufin ba a nan kake ba yanzu ne za ka sauka gurin saboda sabon gida ne ko kuma gidan haya ne sabo ka sabon gidan haya ka koma ko tafiya ce za ka sauka hotel da sauransu ka yi wannan addu'ar wannan addu'a ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar amma ba karatun alqur'ani ba a taro a yi sauka ko a taro a yi addu'a wannan ba shine abinda yake a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq wannan shine abinda annabi koyar mutum zai faɗa a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya faɗi wannan lokacin da ya sauka wani sabon wuri to babu abinda zai cutar da shi har ya bar gurin saboda wannan ita ce in za ka tare sabon gini kai sabon gida kai sabon wurin kaya ka kama kenan koyawa matarka da ƴaƴanka da za ku je ku shiga gidan cewa to kowa ya zo shiga ya yi wannan addu'ar ni zan faɗa ke ba ki faɗa su ma yara da koya musu faɗa shi kenan ka yi abin da yake sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ka zo da wata bid'a ba kuma ka zara ka zata cewa wannan ita ce za ta baka kariya
tun yake ce malam ya halatta malamin makaranta ko kuma iyaye su yi wa ɗalibai ko ƴaƴansu masu laifi kula lafiya da goma a matsayin horo?
Akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yujladu fi haddin fi la yujladu fawqa 10 darabatin fi ghairi haddin min hududillah in ba haddi ba ba a yin mutum bulala sama da goma malamai sun ta tattaunawa akan wannan hadisi mai yake nufin abu in ba haddu min hududillah shi ana nufin haddi wannan da aka sani kamar giya caca afwan giya zina kazafi sata wanda an samu su wani haddi kisa ga abin da za a yi in an yi shi wani shirya ake kira hudud ko kuma ana nufin duk wani abin da Allah ya hana na kabira وتلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله نتي أحد حدود أنا في إياكوكين الله معنا أبو بوان دا الله يحرمتا كدا أيكا تاسو أبو بوان دا الله يوجبتا كدا أي وزيرسو إن وانا أكين في دا حدي كذلك ينا دا أبو ينا دا فادي معنا إدنبا وانا كبيرا بچي دا كشكين كبائر da za a yi wa mutum taziri a kan ta to kada a yi masa sama da bulala kuma saboda kaga yaro karami ba ya da wata kabira ba da za ka ce ya yi saboda kada a yi masa bulala har ta kai ta wuce goma amma mutumin da ya yi wani abu na laifi babba a kan ƙanƙani zai iya hora shi da abin da ya kai ya wuce bulala goma saboda ya ƙetare haddi daga cikin hududin Allah saboda kamar Ibn Qayyim malamin sa Ibn Taymiyya suna da fahimtar hudud a nan ana nufin waɗannan iyakoki na laifin abin nan umarni na ubangiji ko kuma hari na ubangiji su ne iyakokin da ake magana to mutum ba wani abu ya yi na kabira ba to baka da ikon kai masa bulala ko masa bulala wani abu da kake ganin yayi ba daidai ba ta mukhalafa wa sabara da kake ga yayi ba yaro karami wannan babu maganar ma kabira akan sa sauran malamai kuma sun ce haddi anan bin hudud wadannan na wanda yayi kaza ayyada ubar da za a yi masa an kayyada ubar da za a yi masa kamar wanda ya sata wanda ya shagiya wanda ya zina ko wanda ya kasafi ko wanda ya kisa an kayyade abin da za a yi masa to kada a yi masa fiye da yadda shari'a ta kayyade wannan shine abin da jumhur suke faɗa amma Sheikh Al-Islam yana ganin hudud anan ba ana nufin wadannan hudud da aka fi sani ba ana nufin iyakoki saboda kaga alkali yana da mai ta'ziri malikiya kare na iya ta'zir har ma kai ga kisa suna tsanantawa wajen wannan suna ba alkali wannan damar
na'am sai nan take cewa mallan ya matsayin kwantaccen ciki a shari'ar musulunci
to a da can akan zaci cewa mutum wacce takan iya daukan ciki har ya wuce kwanaki wato watannin haihuwa har ta shekara 2 ta shekara 3 da ciki a da can akwai wannan tunanin walikance na cewa ga makocinmu nan sai da ya yi shekara 3 a cikin babarsa Muhammad ibn Ajlan saboda haka yana cewa zai yiwu saboda ga wani nan babarsa ta ɗauki cikinsa ta shekara 3 sana ta haife shi amma daga cikin malamai akwai wanda suka ja da wannan ko a da can kamar Ibn Hazm ya ja da haka ya ce kwanakin daukan ciki a haihu ƙididdiga gune a cikin wata tara ko wata tara in ta shiga cikin na goma ta haihu amma ba wai ta shekara ba wata goma sha biyu ta shekara wata 24 tana da ciki ko 36 da ciki shi ce wannan ya saba wa sunnar Allah ta samar da haihuwar mutum baya wuce waɗannan watanni da ya zayi a cikinsa shi wata tara ta haife shi a wata tara ko a wata na goma ko kafin wannan wanda za ta haifi bakwanni wannan duk zai yiwu so haka ko Ibn Hazm a wancan lokacin a ga cikin karni na biyar kenan Ibn Hazm ya ja da wannan sannan bayan zuwan kayan gwaje-gwaje na kimiyyar likitanci na zamani aka gano cewa akwai matan da suke kawo wani abu a ransu na cewa suna da ciki da ba ciki ba ne sai an je an aure a gaba ciki inda ciki za a gani in babu ciki za a gani saboda ka wannan wahabin da da ake daukan shi a matsayin ciki mace kawai ta ji wani kabe-kabe a cikin ta sai ta zama ko wata haihu ba a ce cewa kwantaccen ciki ne suka gano cewa wannan ba gaskiya ba ne ciki ne in kuma ciki ne ba ya wuce wannan mudda din to wannan maganar ita ce sahihiya ba irin wacce da aka gina akan ta ba wanda an gina ta ne akan zace-zacen matan da suke ba da labari tunda ai ba wani bincike ne aka yi na kimiyya ba a wancan lokacin aka gina mun akan sa kamar da shi Imam Malik ya ga wani nan shekara 3 a cikin babarsa ai kaga abin da uwa basa take ta faɗa ke ita fa tana da ciki ko wannan wahabin ne ta ga al'ada ta tsaya ba ta yin al'ada sannan kuma wataƙila tana jin wani kamar motsi-motsi a cikinta haka za ta tiga wa mutane har kuma lokacin da Allah zai sa a samu cikin haihu sai to ai wancan kwantaccen cikin ne yanzu ya tashi aka haife shi so babu maganar ya wuce waɗannan watanni da aka samu ga mata masu ciki
sai wannan tambayar take cewa mallam menene hukuncin jinin da yake zubowa mace saboda zubar da ciki
cikin da aka zubar idan ya kasance yana farko-farko ne satuttuka na farko wannan ba a kiran shi jinin haihuwa saboda yaron ma bai samu ba bane a haife shi amma idan ya zama ya cika wato wannan kwana 120 sannan aka barar da shi to wannan jinin da za a fitar da shi jini ne na haihuwa saboda abin da ya fita ne daga cikinta daga mahaifiyarta a dalilin fitarsa wannan jinin ya samu saboda ka sunansa jinin na haihuwa amma in ya kasance kafin wannan kwana 120 to wannan ba daukan shi a matsayin jinin haihuwa ta dauke shi a matsayin jiri ne na lura
Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-6-4-1-5-5 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalima Oyen babban malami a sanarwar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkan waɗanda suka tallafa don kammaluwar shirin ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.